is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da muryar Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda filin wata makaranta ke neman komawa mallakan masu iko a jihar Niger. Sai shirin rigakafi da kuma labaran da suka dauki hankalin jaridun Ghana. Amma duk waɗannan fa sai mun kawo muku cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi matukar kare yarjejeniyar nan mai cike da tarihi ta hana Iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumin tattalin arziki a jiya Laraba, da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa Iran bata mallaki makamin nukiliya ba. Shugaban na Amurka ya faɗi a wani taron manema labarai da ya kira a fadar White House cewa yarjejeniyar ta katse duk wata hanyar da Iran ka iya bi ta ƙera makamin nukiliya. Ya ce yarjejeniyar za ta tabbatar da kariyar Amurka da ƙawayenta da ma duniyar baki ɗaya. Ya ce idan matakin nazarin yarjejeniyar a majalisa ya sa Amurka ta rasa wannan dama ta tabbatar da yarjejeniyar, to lallai a ta bakin sa tarihi zai mana hukunci mai tsanani. Ya ce mai wuya, wato mai yiwuwa, ba za a sake samun wata damar kammala yarjejeniyar da Iran ba muddin ranmu. An miƙa ma Majalisar Tarayyar Amurka kundin yarjejeniyar a hukumance, kuma tana da wa'adin kwanaki 60 na amincewa ko i, kuma ko da ma ta i. Mr. Obama ya sha alwashin yin gaban kansa. Idan ko hakan ta faru, to sai duk majalisun biyu kowannensu ya sami ko ko ta sami rinjayen aƙalla 2-3, wato sulisi biyu, kafin su iya haramta gaban kai da shugaban ƙasar ya yi. ‘Yan Republican da dama da wasu ‘yan Democrat a majalisar da kuma wasu shugabannin ƙasashen duniya, ciki har da Firaministan Isra’ila Benjamin Netanyahu, ba su yarda da yadda Obama ke ganin wannan yarjejeniyar ba.
Wasu da ake kyauta zaton mayakan sa kai ne na Boko Haram sun hallaka mutane aƙalla 45 a arewa maso gabashin Najeriya, na baya-bayan nan a jerin munanan hare-haren da ake kaiwa a wannan yankin. Shaidun ganda ido sun ce 'yan bindigan sun dira garin Minot da daren Litini ne suka kashe mutane aƙalla 30 baya ga ƙona ɗaruruwan gidaje da suka yi. Abubakar Dan Malam, wanda mamba ne na ƙungiyar Sintirin Farar Hula mai taimakawa sojoji wajen yaƙar 'yan bindigar, ya ce wasu da abin ya rutsa da su sun ƙone ƙurmus ta yadda ma ba za a iya gane su ba. Da yammacin ranar Talata, masu wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan ƙauyen Warsala, wanda ke daura da kan iyakar jihohin Borno da Yobe, inda wani mazaunin ƙauyen mai suna Asiyami Goni ya ce an hallaka mutane aƙalla 15. Haka zalika ma wani ɗan yaƙin ya gaya wa muryar Amurka cewa mutane na ta gudu suna barin gidajensu.
Majalisar Dokokin Girka ta amince da wani shirin sauye-sauye mai sarƙaƙiya kamar yadda masu bin ƙasar bashi suka buƙaci a yi a madadin wani ƙarin tallafin da za a ƙara bata. A wata ƙuri'ar da aka kaɗa da safiyar yau Alhamis, 'yan majalisa 229 ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewa, 64 kuma na ƙi. Jam'iyyar Siraiza mai mulki ta yi nasarar gabatar da kundin dokar sauye-sauyen tare da taimakon wasu 'yan jam'iyyun adawa masu ra'ayin Turai. Wasu jigajigan jam'iyyar ta Siraiza na daga cikin waɗanda suka yi hannun riga da ra'ayin jam'iyyar, ciki har da ministan makamashi Panagiotis Lafazani da kuma tsohon ministan kuɗi Yanis Varoufakis. Firaministan Girka Alexis Tsipras ya gaya ma 'yan majalisar dokoki dab da fara kaɗa ƙuri'ar cewa bai da zaɓin da ya wuce amincewa da abin da masu bin girkar bashi suka buƙaci a yi. Ba mu da wannan ra'ayin, amma an tilasta mana aiki da shi, a cewar sa. Tun da farko, wasu masu zanga-zangar adawa da shirin tsimi sun yi ta jifar 'yan sanda a gaban gidan majalisar. To amma wani binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi 70 cikin 100 na girkawa sun amince da sharadin bayar da tallafin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumar nazarin saman Amurka NASA za ta mai gurbin wasu hotuna da waɗanda ta jima tana jira da sabon kunbunta mai suna New Horizon ya aiko, wanda ke nuna wani babban tsauni cike da kankara a duniyar Pluto. Masu ilimin kimiyya sun kuma bayyana wasu hotuna da ke nuna wasu sabbin sassa na watannin duniyar Pluto da ake kiransu Hydra Chiron. An ɗauki hotunan na bazata ne dai yayin da kunbun ke gitta wannan karamar duniya cikin sauri a ranar Talata, inda ya yi kusa da ita da tazarar kilomita 15,500 da yadda ya naɗi bayanai masu yawan gaske. Hotunan sun nuna jerin tuddai masu tsawo da ya kai mita 3,500 a doron Pluto ɗin. Masu ilimin kimiyya sun yi hasashen cewa tuddan sun samu ne cikin shekaru da ba za su wuce miliyan 100 ba da suka gabata.
An tura sojojin Mexico zuwa yankin Badiraguato a jiya Laraba ciki har da hanyoyin da ke kaiwa ga Latuna, mahaifar kutunkun shugaban 'yan safarar magan kwayoyin na mai suna Joaquin El Chapo Guzman a matsayin wani bangare na kokarin sake danko shi. Sojojin sun kafa wuraren binciken ababen hawa a Badiraguato, inda suke ta tsaida ababen hawa suna ta binciken lasisi da kuma takardun rajista.
To ma labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Niger, inda Mustapha Nasir Batsare ya aiko mana da rahoton da ke cewa an shiga takon saka tsakanin shugaban ma'aikatan jihar da tsohon shugaban ma'aikatan jihar da hukumar wata makaranta akan wani fili. Ya labarin yake Mustapha?
A yanzu haka dai wata takaddama ta barki a tsakanin shugabannin wata makarantar primary da ke Mina ta jihar Niger da kuma tsohon shugaban ma'aikatan jihar Niger Barrister Abbas Bello. Shugabannin wannan makaranta dai mai suna Waziri Primary School sun koka ne akan yadda suka ce tsohon shugaban ma'aikatan Barrister Abbas Bello ya wawure filin makarantar yake kokarin tafka wani makeken gini a filin. Muhammad Ahmad Abdullahi shine headmaster wannan makaranta ga abin da yake cewa.
Ka ga din da tare gaban makaranta. Kairin kankan in ka to ba za ka gane cewa akwai makaranta a nan ba. Saboda makaranta ta zama lungu. Wannan ginin tun 2005 ake ja a kansa, wanda duk wanda duba ya san cewa wannan fili na makaranta ne, na yara ne, ayan talakawa da ake ba su ilimi a wannan wuri.
To su ma dai iyayen yara a makarantar ta Waziri da ta share sama da shekaru 70 a duniya sun ce lamarin yana matukar ci masu tuwo a kwarya. Alhaji Bako Zubairu shine shugaban kungiyar iyayen yaran.
Wannan abu da aka yi mana ba mu ji dadi ba. Kaman mutumin ma da yake ya kamata a ce shine yake da shi nashi musamman zai ba makaranta ya taimaka makaranta a samu fili wanda za a gina abubuwa wanda ya kamata yan makaranta yara makaranta da su ji daɗi su samu daman samun ilimi tabbatacce. To sai kuma aka wayi gari bawan Allah na shine ya zama wanda ya zo ya mana gini a cikin filin makaranta. Gaskiya bismillah ba mu ji daɗi ba.
A halin yanzu dai kungiyar malaman makarantu a jihar Niger ta ce tana sane da wannan matsala kuma tuni ta fara ɗaukar mataki, in ji shugaban kungiyar malaman Comrade Ibrahim Umar Bidda.
Saboda in mun bari muka yarda ana kwace filin makarantarmu, insha Allah wata rana muna cikin classroom za zuwa kore mu cewa wannan inda aka gina classroom wajen su ne.
To daga bisani dai nayi kokarin saduwa da tsohon shugaban ma'aikatan Barrister Abbas Bello akan wannan badakala, inda kuma ya bayyana cewa
ba su da hujja, kuma duk wani wanda ya korafi akan wannan magana to lallai bai da cikakken sani akan abin da ya faru. A matsayin na tsohon shugaban ma'aikata to ba yadda a za a yi in shiga filin makaranta. Ina da sani cewa kafin in soma gini a wannan wajen akwai gine-gine da aka yi, duk filayen nan filayen makaranta ne. Me suka yi akan wannan kafin magana na?
Masana harkokin ilimi dai sun bayyana cewa mamaye filayen da aka kibi domin makarantu na ɗaya daga cikin hanyoyin dakushe ci gaban ilimin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan.
Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake jemale mai su bude maka yi mata lagawan ka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai bane haka dole ta sa ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba shi dore maka don haka shugaba
haka yake har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 3:58 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
riga kafi tambar lafiya
kun san polio abai da jobare alakana ne kiruku
masu sauraron riga kafi tambar lafiya assalamu alaikum jama'a alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga Nasiru Yakubu binnin yare nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau
Hajjajin mai sanu da kokari samun hadaka domin samar da kudade daga kungiyoyi masu zaman kansu ya kara taimakawa wajen samar wa yara yan shekaru kasa da 5 rigakafi daban-daban a jihar Bauchi inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
a kokarin su na yaki da cutar shan inna a kasa gwamnatoci da kungiyoyi a kasan nan sun farga da yanayin da asusun tallafawa wa rigakafin cututtukan kananan yara ya fara neman gakushewa da yake bayani bayan taron wuni guda da suka gudanar a nan Bauchi director a kungiyar CHR Muhammad Ino Shuaibu
na gabatar da takarda ne akan ainihin shi kudaden da ake da bukata da su akan harkar wannan harka ta allurar rigakafi duba da cewa wannan harka ta kudi tace babbar abu da ya kamata a sa a gaba domin bayan da za a yi aikin ya ci gaba ba tare da ainihin kudade isassu ba idan muka kalli baya yanda yanayin yake na rigakafin ba a samu waɗanda ake cimma da alluran nan gaba daya a cikin al'umma ba don komai ba saboda babu isassun kudade wanda za a gudanar da harkar to amma shigowar wannan bangarori guda uku da aka yi dora kwarya guda uku da ake kira tripartite arrangement da jihar Bauchi gwamnatin jihar Bauchi da Bill and Melinda Gates da kuma Dangote Foundation aka zo aka yi wata hadaka guda uku wanda ake sa kudade ta bangare daban-daban kowa akwai iya abin da ake da zai saka domin a ci gaba da gudanar da waɗannan harkokin na allurar rigakafi kaga daga dan lokacin da aka fara zuwa yanzu an fara samun yanayi yana inganta sosai wanda mu kuma a fatan mu shine ko da yaushe ya kasance yanayin yana ƙara ci gaba har sai an kai matakin da kowane yaro ana iya isan masa da allurar rigakafin nan tun daga haihuwa aka fara bashi allurar BCG idan ya wata 6 azo ayi masa sati 6 azo ayi masa allurar penta 1 in ya cika sati 10 za a yi mishi penta 2 in ya cika sati 14 za a zo ayi masa penta 3 in ya cika wata 6 za a yi masa allurar vitamin A idan ya kai wata 9 za a yi mishi allurar measles to in aka yi masa wayannan alluran gaba ɗaya kaga yaro ya samu cikakkiyar kariya daga dukkanin wayannan cututtuka da suke damun kananan yara to har kullun mu tunanin mu shine ya kasance an samu cikakkiyar haddaka kuma an samu da kudade da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yanda muka dauka a mataki na ƙasa kowane yaro a ƙasar Najeriya ya samu cikakkun alluransa wanda muke fatan insha Allah zai samu ingantacciyar lafiya to shi yasa har kullun muke ta kira da cewar kada ka ringa tunanin cewa sai wani ya shigo daga waje ya taimake ka kai ma da kake cikin gidan ya kamata a ce wace irin gudunmawa zaka ba ai su ma wayancan na wajen su ma suna da wani tsarin abin da ake cewa gidauniya ne ai yanzu in ka duba Bill and Melinda Gates Foundation ne idan ka duba irin su Makata Foundation ne in ka duba irin su Ford dukka foundations ne amma wani kudi ne aka ware aka zuba shi domin a taimaki rayuwar al'umma musamman bangaren lafiya to kamar yanzu yanda muka samu Aliko Dangote ya shigo harkan nan ake yi tare da shi to muna kira da dukkanin manya-manyan masu hannu da shuni a lungu da sako na kasar Najeriya su ma ya kasance suna da irin wannan gidauniyoyi wanda za su ware wasu kudade su ce mun zuba wannan a bangare kaza domin a iya magance wata matsala take damun al'ummar mu
Muhammad Inuwa Shuaibu director a CHR kenan Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Duk da kokarin da hukumomi da kungiyoyi daban-daban a jihar Jigawa ke yi wajen wayarwa iyaye kai game da muhimmancin rigakafi ga ƙananan yara, har yanzu wasu iyaye na ɗari-ɗari da kai yaransu domin a yi musu rigakafin cututtuka da ke hallaka ƙananan yara. Halimatu Abdullahi daga Dutse na da ƙarin bayani.
Har kawo yanzu ana samun wasu iyaye da suke kin kai yaransu zuwa alluran rigakafi, musamman ma waɗanda ake yi wa jarirai sabuwar haihuwa zuwa watanni 9, duk da kokarin da hukumomin lafiya kan yi na koda yaushe suke ƙara janyo hankalin jama'a na ƙara nuna musu muhimmancin yin rigakafi. Na zanta da waɗansu iyaye mata, na ganin ko yaya suke ganin muhimmancin rigakafin.
Gaskiya ina kawo yara na rigakafi, sai dai wannan ce ba a yi mata ta wata 9 ba, gashi yanzu ta shiga wata na 11.
To kina gani za su yadda su yi mata a wata 11?
To wallahi wannan ne kuma gaskiya ban sani ba.
Kai ni kuwa ban taba kai yaya na rigakafin nan ba. An ce yana kashe ƙwayayen haihuwa in yaya suka girma ba sa samun haihuwa da wuri.
Ba kya ganin kamar shaci fadi ne na mutane?
Ko shaci fadi ne dai? Ban sani ba, tunda ni dai ba taba yawa yaya na ba, kuma ga su nan kalau da su.
Dr. Kabir Ibrahim na sashin gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa ya ƙara hankali ga jama'a tare da nuna musu muhimmancin kai yara asibiti tare da yi musu rigakafi.
Alluran rigakafi dai a Najeriya an fara shi tun 1978, kuma daga lokacin zuwa yanzu akwai wanda suka yi jikoki ma kuma an yi musu wannan alluran rigakafin, ba ma haihuwa ba sun mai jikoki, ƴaƴansu ma sun haihu, ƴaƴansu ma sun haihu. In an tambaye makwabta ko wasu a garuruwa da ƴaƴan waɗanda ake wa, za a ga cewa bai hana su haihuwa ba, bai hana su komai ba. Wani lokacin ma sai an zo kuma ana neman maganin rigakafin kulika, a ce kai haihuwa nan ta yafa, da Allah kuwa mu maganin zai mu dan tsaye da ita mu dan huta. Waɗannan wanda aka yi rigakafin ba su daina haihuwa ba, suna ma haihuwa har ma ana neman a tsare ta. Ina ga dai dan rashin fahimta mutane na kalilan a cikin jama'a, amma mutane da yawa yan sun fahimta cewa alluran rigakafi lafiya suke karawa ba jinya suke kawo ba. Jan hankalin shine karamin yaro da aka haifa sabuwar haihuwa, wannan shekaransu na duniya ba su wuce kwana 28 a duniya ba, su suka fi kowanne saurin kamuwa da cututtuka wanda ake suke saurin yaduwa. Wannan ya hada da polio, wannan ya hada da tetanus, wannan ya hada da sauran cututtuka da yau da kullun wanda mutane sun san su. Idan mace ta kawo yaro zuwa asibiti an masa allurorin da suka dace da kwanakin haihuwarsa, to ta kara masa karfin jurewa akan wannan cututtuka masu saurin yaduwa, wanda yaron ta zai tashi cikin lafiya da koshin lafiya. Zaka ga makarantarsa ta yi kyau, yayi kokari, yayi hazaka, kuma dawainiyar da ake da yara na tarairayin rashin lafiya, duk yaran da aka yi irin wannan allurar rigakafin insha Allah ba za su sami al'amarin mai tsanani kamar yadda waɗanda ba aiwa ba suke. Kira shi ne mata su daure, sabuwar haihuwa ma mutum ne, kuma mu ma muna tausaya musu. In an kawo su asibiti akwai abin da ya dace a yi musu, akwai wanda bai dace ba. Alluran da ake yi akwai wanda ake wa yaro a ran da aka haife shi ma, kuma an tabbatar da lafiyarsu da ingancinsu. Don wasu matan za su ce maka dan wannan yaron mai isa ne da har za a fara masa soke-soke, to mu mun san abin da yake bukata, saboda bincike na musamman da ake ga irin wannan kananan yaran, ba kowane irin allura ake musu ba, ana yi ne wacce ta dace da karfin jikinsu da kuma kwarinsu a daidai wannan lokacin da musu wannan allurai. Jama'a su daure su kawo, a yi musu abin da ya dace domin yaran su samu lafiya, su ma su samu kwanciyar hankali a gidajensu.
Rigakafi dai ya fi magani. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Nejima an ci gaba da faɗakarwa akan muhimmancin rigakafi domin samun nasarar kawar da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara.
Hukumomi a jihar Niger na ci gaba da fadakarwa game da muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da kuma yin rigakafin cututtuka ga yara ƙanana. Akan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ziyarci sashen mata da ke asibitin gwamnatin jihar na garin Mina domin duba halin da suke ciki da kuma bayyana muhimmancin zuwa awon cikin. Sannan ta ƙara da cewa,
na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo, don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki, kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu. So ta fara zuwa awo da fari, duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa, sannan in lokacin haihuwa yayi ta zo asibiti. Haihuwa anan ba sai an biya ko CC ba, ko ba a biyan kuɗi. tunda dai babu wannan matsalan cewa za a biya kuɗi in zuwa haihuwa in mace ta zo tana ana mata awo anan ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai.
Uwar gidan gwamnan jihar dai wadda ƙwararriyar likitar mata ce ta ce a shirye take ta rika zuwa asibitocin gwamnatin jihar domin bada gudunmuwar ta ga matan.
Yawwa dama na zo ne saboda ni likita ce ina mangare na na aikin mata ne na haihuwa da sauransu. So dama na zo ne mu zo in duba asibitin mu gani ina son in zo in bada na gudunmuwan ga matan Niger State in taimaka musu wajen duba su wajen haihuwansu da sauransu. So na zo ne in gani yaya asibitin yake, me ake bukata, ta ya kuma zan iya taimaka ma asibitin da mata abin da ya kawo ni kenan yau.
To menene babban abin da kike ganin zaki fara taimakawa kin duba yanzu?
Eh to babban abin da zan fara taimakawa shine in Allah ya taimaka zan dinga samun dama ina zuwa ina taya likitocin da suke duba mata aikin su. Wato a duba mata idan aiki ya taso wajen haihuwa da sauransu zan zo in bada na gudunmawa in taya su wannan aiki shine babban abin da zan fara yi tukunna.
A yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwar. Dr. Ibrahim Abdallah na ɗaya daga cikin likitocin matan a jihar Niger.
A wannan watan da ya wuce ba matan da ta mutu a sanadiyar haihuwa. Wancan watan da ya wuce an samu mutum kamar uku ko zuwa biyar haka abu. Amma ina tabbatar maka kami ai wannan kowane wata aka samu mutum 20 ko 25 da suke mutuwa. Kaga yanzu an samu cigaba. Ya kan gargado.
Ma sauraro abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.
To madallah, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran da suka dauke hankalin jaridun Ghana.
Don fara shirin jaridu ne da jaridar da Chronicle wacce ta rawaito cewa ma'aikatar immigration ta kasa ta dakatar da wasu ma'aikatanta guda tara dangane da wasu miyagun aiki da ake musu tuhuma da aikatawa wanda ya janyo asarar dubannin sidodi. Jaridar ta ce a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar immigration ta kasa Francis Palmadetti ya sanya ma hannu na cewar za a miƙa waɗannan ma'aikata guda tara ga 'yan sanda don a gudanar da bincike a kansu. Da take ci gaba da rawaito da mataki na ma'aikatar immigration, sanarwar ta ce shekarar 2014 ne hukumar immigration ta gano kudin haraji da take tattarawa yana yin kasa. To dan ne fa sashen bincike na hukumar immigration ya kafa wani bincike inda aka zakulo wayannan mutanen guda tara da tafkata asa. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ita kuma ta rawaito abubuwa da suke faruwa a cibiyoyin kasuwanci na birnin Accra musamman ma kasuwar Makwalla akan yadda masu sayar da kaji suke bijirewa umurni haramta sayar da tsuntsaye masu rai a cikin kasuwa don hana yaduwar murar tsuntsaye. Jaridar ta ci gaba da cewa sashin kula da dabbobi na hukumar abinci da noma ita ce ta bada wannan umurnin. Jaridar ta ce a wata ziyara da ta kai a kasuwanni a nan birnin Accra ta gano duk da irin kashedi da aka yi na hana kasuwancin kaji a cikin kasuwa su kuwa masu sayar da kaji da sun shagala ne wurin cinikin nasu. Jaridar Daily Graphic ta ce a fadar masu sayar da kajin sun ce suna sane da irin wannan umarni na haramta sayar da tsuntsaye masu rai a cikin jama'a amma kuma suna kira ga gwamnati da ta gaggauta tsare yaduwar murar tsuntsaye, inji wani da ake kiransa Muhammad Atenyine mai sayar da kaji a kasuwar Makwalla. Idan muka lika jaridar da ganinta za mu ga shawara da tsohon shugaban kasar Ghana John Ejikun Kufuor ya yi inda yake kira da a kara jam'iyyun siyasa wurin tsara ajandar cigaban kasar. Jaridar ta ce shugaba Kufuor ya ci gaba da yin kira ga hukumar tsara cigaban kasar da ta rika kara jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu wurin zayyana jadawali na ayyukan cigaban tattalin arziki da jama'a na lokaci mai tsawo don tattara ra'ayoyin kowa. Jaridar ganinta ta ce shugaba Kufuor ya yi wannan tsokaci ne a lokacin da shugaban hukumar tsara cigaban kasa Dr. Nimoy Thompson ya kai masa ziyara don mika masa gayyata zuwa taron koli da za a yi na shirya ajandar cigaban kasar na lokaci mai tsawo. Da ƙarshe kuma sai jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar 'yan majalisar dokokin kasar da za su iya karɓar cin hanci su tabbatar da dokar lutu a cikin kasar, in ji wani ɗan siyasa. Jaridar ta ci gaba da cewa wani tsohon caban babban jam'iyyar hamayya ta NPP na mazaɓa Michael Omari Wadiye ya ce 'yan majalisar kasar da za su iya rataba hannu su amince da lutu da maɗigo a cikin kasar idan aka ba su cin hanci da zai kai dala miliyan 1.1. Jaridar Daily Guide ta ce Omari Wadiye ya yi wannan kalmomi masu zafin gaske ne a wata gidan rediyo da ake kira Kasafa FM, sa'annan ya sake maimaita wannan huluci nashi a wata sabuwar gidan radio ta Neat FM. Jaridar ta ce dan majalisa na mazabar La Dade Kotopon da ake kira ni a masa nan wale yayi kokarin da ya jinye wannan magana nashi, amma ko ya ki yin hakan kuma ya ki nuna na daman sa. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridun mu na Ghana. Baba ya kuma ki risa shausa da muni Amerika a kaka.
Tumadla, yanzu mun zo ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki.
Shi azumi ana yin shi in watan Ramadana ya kama, shi kuma ya sauka a Madina bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu. Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku musulmi da kuka ce kun bari gaskiya, Ubangiji ya farlanta muku yin azumin Ramadana kamar yadda ya farlanta ma waɗanda suka shude gabaninku. In kun yi shi, ku kiyaye azaba Ubangiji kuma za ku samu gafara ga Ubangiji. To daga nan ne azumin Ramadana ya zama dole, wajibi ga musulmi wanda yake baligi, wanda yake mai lafiya, wanda yake mazaunin gida ba matafiyi ba. Wannan wata in ya kama farkon sa dai saukar sa rahmani, tsakiyansa 12 wato gafara, ta uku ita qurqabatu minan nari wanda Allah ya rubuta dan wuta ne. In yawan azumin wannan wata ƙarshe, Allah yana sa shi cikin diwanin ya aljanna. Bayan wannan, shi wanda ya yi taimako a wannan wata, ya taimaki ɗan uwan shi wanda bai da shi, to shi ma Allah yana mai gafara. Ko so ɗaya ka ba mutum abin buɗe baki, ka ba shi ruwa masu sanyi da dabino ya ci ka bashi, ko kai sha ka bashi abinci, saboda alfarma wannan wata Allah zai maka gafara. To ina ga wanda zai ciyar da mutane dubbai? An tambayi manzon Allah aka ce, menene wani aiki ne musulmi zai yi ya samu kusanta da Allah? Allah, manzon Allah ya ce mishi, ciyarwa, ka ciyar da miskini. Ka ciyar da miskini, ka yaye mai yunwan nan, ka yaye mai bakin cikin na wannan lokacin, to Allah yana murna da haka.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum jawai, sunana Usman Guriya, kai malokar jannan Kwara State Nigeria. To Allah kun san min sako na ga gwamnatin jihar Kwara Dr. Abdul Fatah Ahmed da kuma shugaban majalisar dattijai Senator Dr. Bukola Saraki Haba, gwamnatin jihar Kwara Haba Bukola Saraki. Abin bai ba ku kunya ba a ce ma'aikatanku sun yi azumi ba sisin kwabo, kuma sallah ta zo ba sisin kwabo. Ku ji tsoron Allah, wallahi za ku mutu ku haɗu da Ubangijinku a ranar kiyama. Kuma sai ya tambaye ku haƙƙin ma'aikatan da kuka tauye su suka yi sallah juna'u haka hannu biyu ba niya, wallahi ku ji tsoron Allah, ba za mu yafe muku haƙƙinmu ba. Sunana Usman Guriya, kai malokar ganin Kwara State Nigeria.
To kafin mu ƙarƙare ga labarai, amma wannan karan a taƙaice. To shugaban Amurka Barack Obama ya yi matukar kare yarjejeniyar mai cike da tarihi ta hana Iran haɓaka shirin ta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumin tattalin arziki a jiya Laraba, da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa Iran bata mallaki makaman nukiliya ba. Wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya.
To madalla masu aro nan kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato Jin Hama. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.